بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك يا معلم بشير لول محمد الخير أكون وانا تناتر وديمنا ودا يا تبا موضوعي وانا يا شاب كسم خوا أتشيم سواء وانا ميكز وانا نكيس إيه ko wanda suke biye da mu daga nesa ko kuma wanda za su saurara daga baya dukkaninmu ina da yakinin cewa membobi ne daga mabambantan families ko dai a matsayin head na wannan families din iyaye ne mu ko a matsayin yaya ko magidanta ko makamancin haka ko kuma wanda suke tafe akan hanya kaga kenan abu ne wanda ta ummu bihil balwa kusan kowa ya shafe shi kuma kamar yadda malam ne gabatarwa ya ambata zaka ga cewa in ka tsallake wata gaba wata baka tsallake ba to ina fata Allah madauki sarki ya samu daga cikin mu'minai wanda yace wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'mini aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kai ambato kai wa'azi hakika shi wa'azi yana amfanar mu'mini wato yana daga cikin alamar a gane imaninka tabbatacce ne shine an maka wa'azi an tuna maka abin da ya kamata ka gyara ka dau matakin gyara din an fada maka abin da yake alkhairi ne kai kokari ka matsala shi an fada maka abin da kake da kuskure kai iyayenka kaga cewa ka guje shi a kashin gaskiya qadiyar wato gyaran al'umma ta fuskar gyara al'amarin zamantakewar mu da nusar da mu zuwa ga muhimmancin kula da abin da ke kanmu na mas'uliyar tarbiyyar yaya da kula da iyali da ba da himma wajen kula da gidajenmu al'amari ne mai girma a cikin wannan al'umma wanda kuma yana buƙatar a declaring state of emergency a kansa wato duk wani wanda yake cikin stakeholders sawa'un da gwamnatoci da malamai da ƙungiyoyin addini da shugabanni da sarakuna da masu faɗa aji da dattawa da masu azi da kusan kowa ya dauki muhimmancin aikin ya kuma kula da nashi duty din ko function din shi a cikin wannan complex activity saboda matsalolin da suke ciki suna da yawa ba zai yi a yi warware su a wannan takaitaccen zaman ba akwai buƙatar a kira tarurruka da seminoni da conferences na stakeholders don a tattauna a ga menene wato matsalolin da suka haifar da tatabarzar da ake ciki sannan kuma menene possible solutions menene gyare-gyaren da za a yi yana da kyau mu fahimci cewa abinda Allah ya daura mana na wajibi game da wannan mas'uliya wani abu ne wanda dama ya dace da fitra wani abu ne daga cikin as-sunan at-tabi'iyya wanda babu yadda muka iya dole mu yi haka ko kuma rayuwa ta zama ba ta da ma'ana kamar yadda wata bafaranciya take fada bayan ta je ta yi yawace-yawace a ƙasashen Larabawa ta zo tana appreciating irin abinda ta gani na kyakkyawan tsarin rayuwar musulmi ta kwatanta shi da abinda ta sani a ƙasar ta Faransa yana nan a cikin tafin surun min takrimil islami lil mar'a tace naje na ga mutane waɗanda suke suna kula da iyalansu mace ba ta buƙatar komai illa ta kula da ƴaƴanta kuma ta kula da mijinta sannan wanda ya ɗauke mata dukkanin damuwa tace amma mu da aka kiraye mu zuwa ga mu fito ko muka fito din mafi karancin abin da muka rasa shine mun tabar da feminine nature din mu mun tabar da matantakan mu mazajen mu kuma sun manta da mata a matsayin abin kaunar su tace fa asbahatil hayatu bila ma'ana saboda idan abubuwa suka zama nature ne wato dabi'a ce dan adam bai isa canza su in yayi kuma attempting na canza su zai iya nasara ne kawai a cikin distorting system din kuma shine zai zama at the receiving end da haka zaka ga ire-iren waɗannan kawai din idan Allah ya zo yin umarni da su ma sai ya bada labarin a matsayin labari wal walidatu yurdina auladuhunna hawlaini kamilain ba a ce ya ayyatu al walida arzi waladaki ba ba kaushi da siga umarni ba saboda kasan cewa babu canji domin ba a samun naskhu a cikin akhbar da haka kuma irin fadin Allah madaukin sarki da yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim kaga nan ma ba a ce ku yi wa matanku alkiwama ba sai aka ce dama su tsayayyu ne akan su to tsayuwa kuma akan mata shine farko tarbiyyar iyare za su biyo baya extension na tsayuwa akan matan mu mu zama shugabanni a gida mu zama masu kula da su masu dauke musu dawainiyar rayuwar su masu kula da tarbiyyar su da addinin su kamar yadda zaka ga dukkanin malaman tafsiri tun daga Ibn Jarir al-Tabari zuwa ga Ibn Kathir zuwa ga Jassas zuwa ga Abubakar Ibn al-Arabi hannan kusa zuwa ga As-Sa'idi zaka ga duka haka maganganun su suka yi ta cinkoso akan fassara waɗannan ayoyi da waɗannan ma'anoni masu inganci hadithin da malam ya ishara akan sa ya ishara zuwa gare shi hadisi Imam Ahmad da Abu Dawud game da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kafabil mar'i ithman an yudayya man yaqulu ko man yaqutu a cikin riwayar al-Imam Ahmad a afwan riwayar al-Imam Muslim daga sahabi Abdullah ibn Amr dan As Allah ya kara masa yadda shi kuma yake cewa kafabil mar'i isman an yahsiba a kuta man ya'u ko lafazi makamancin haka ya tare abincin wanda yake ciyar da shi wata riwaya ta al-Imam Ahmad ibn Hanbal ta zo da kissan hadithin cewa wani bararran bawa ne na Abdullah dan Amr dan As ya ce wa mai gidansa yana so ya tafi Baitul Maqdis ya je ya itikafi na wata guda abinda yake nufin ya fita daga gidansa kenan ya tafi daga Misra ya tafi Baitul Maqdis a cikin Falastin ya je yana so ya itikafi na wata guda sai malamin nashi kuma mai gidansa Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yake ce masa to idan ka tafi ta hal taratta li ahlika ma yaqutuhum bi hadha ash-shahr aw khilala hadha ash-shahr shin ka bar ma iyalanka abinda zai kula da su abinda suke bukata na ci da sha da biyan katin nefa da kaza da kaza da kaza abubuwan da suke bukata za a kai yara makaranta za a biya school fees za a siyo pampers za a yi cefane za a sai abinci duk waɗannan bukatun ka aje musu tsawon watan nan abinda zai ishe su yace ban ajiye ba sai Allah dan ruwa sai yace mishi to ka koma gun iyalanka zama da iyalanka ka fita kullun ka je ka nemo ka kawo musu yafi maka alkhairi fiye da ka je kai wata daya a masallaci daya daga cikin masallaci uku masu alfarma da sunan kana ibada abinda ya kawo sababu wurin hadisi din kenan mu duba girman al'amarin da haka nawu yake cewa da shi da Ibnu Allan a cikin dalil falihin da Uthaymeen ma a cikin sharhin Riyadus Salihin dukannin suke cewa wannan hadisin yana nuna girman nauyin wajibcin kula da iyali da kuma girman nauyin zulubin wanda ya bayya a iyali waɗannan duka jama'a hadisai ne da mun saba jin su dukkanin mu muna karanta su tun daga cikin Riyadus Salihin da sauran littattafai amma me yasa aikin yake mana wahala shine abinda malai ya fara ambata cewa akwai kalubale da yawa akwai masail da yawa da suka taimaka wajen muka samu kanmu a cikin wannan yanayin da muke ciki menene abubuwan da suka taimaka mana muka zama muna da sakaci game da iyalanmu muna kyale su dauki masuliyat da dama wanda mu ya kamata mu dauka mu maza namiji ya zama ci ma zaune baya ma jin kunya mutane baya jin tsoron Allah namiji ya zama wani mijin hajiya ya zama wani haka wani mara kishi wani alade me ya jawo wannan irin koma baya a cikin yadda maza aka san su a tsaye a baya wajen kula da iyalansu daga ciki akwai tsantsar jahilci rashin sanin shari'ar Allah rashin sanin menene hukuncin addini game da aure rashin sanin girman masuliyar take kanka rashin tuna ga wanda ya sani in ya manta bai aiki da shi matsayin sa da jahili rashin tuna waɗannan hadisan da kuma abin da ke jiran bawa na hisabi da lissafi akan kansa da kan iyalansa haka nan kuma akwai kwaikwayon kafirai musamman turawan yamma sun zama wasu ababen koyi ga dukkanin al'ummai lil asafi shadid a yayin da al'adunsu da muke kwaikwayon koyi su kuma a yanzu suna nadamar waɗannan al'adun masu ragowa hankali a cikinsu ko wanda suka zurfafa nazari a al'amarin rayuwa ko wanda suka dade suka samu tajriba suna ta bayyana nadamominsu akan irin abin da suke wa kansu na
sun wayi gari sun zama kamar da ake kiran su da ummatun bila taqalid uncultured society dan su sun riga ma suna kokarin su kawar da institution na aure ne aure bai zama abu sananne yanzu auren su sun fi ganewa zaman daduro wajuku to a lokaci guda suna nadamar waɗannan abubuwan da suka kira al'umma su zuwa gare shi mu kuma nan muna ta hankoran bari mu kwaikwaye su wannan kwaikwayen tun zaka ce ɗan boko ne suke yi da wanda suka taba zuwa Ingila ko Amurka ko Faransa fa an waye gari kusan kowa ma yana yi birni da ƙauye saboda mene saboda ya waitan hanyoyin yada bayanai waɗanda suka mai da duniya ta zama kamar wani dan kankanin daki ba a ce ma ɗan karama alƙarya ba kamar yadda ake cewa global village bal hiya global room wato daki ne dan kankani wanda kowa na kallon kowa ciki saboda haka kowa na iya ganin al'adu waɗanda suke baki bare marasa kyau kuma ya kama koyi da su to mun biye ma al'adun su a zamantakewar mu a tunanin mu a manhajin rayuwar da muka dauka saboda haka mun fara ganin ba daidai ba yadda suke cikin ba daidai ba tsindin sannan akwai zaluncin mazaje da mummunan halaye halaye mummuna da Allah ya jarabci mazaje da dama da shi halaye da musulunci yayi hani da su rashin kyautatawa ba ma aiki da wa'ashiruna bil ma'ruf ba ma aiki da ayoyi irin khairukum hadisi irin khairukum li ahli muna tutiyar cewa mu masu koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma aikata abin da muke sunan shi selective practice wato a zaba muke kowa yakan zaba hadisai ne waɗanda suka dace da san zuciyarsa sai ya aiki da su sauran kuma ya musa su sauran kuma ya kunna oshegu yayi kaman bai san su ba wannan abin shi muke yi saboda haka kamar yadda malai ambata kowa yana son a bashi nashi entitlement ba tare da ya bada responsibilities da ke kansa ba a lokaci guda bai yi cefa ne ba amma kuma yana korafi akan miya bata yi yadda ya kamata ba ko abincin bai kai quantity da yake bukata ba kuma yasa aka yi lattu wajen kawo masa kaga wannan akwai rashin ta ido a ciki sannan har ila yau akwai adamu shuur bil mas'uliyya wa Allah mubala sakaci da rashin dauka al'amari da girma da kuma rashin daukar aikin da ke kanka wasa da duties din mu da kuma shagaltuwa da neman duniya za ka ga wani ba talauci bane ba rashi bane ba rashin ilimi bane amma ana can ana ta neman duniya shine kamar da aka ambata daga shauki maraya wanda uwarsa da ubansa suna raye amma sun shagaltu da wani abu sun bar shi yaro tun bai kai a sa shi a makaranta ba an sa shi a nursery ko pre-nursery ko kindergarten ko wane ne a kafin a kai shi ma bacci yake an dawo shi da shi ma yana bacci a dauke shi a dauki basket din abincinsa sannan a gida kuma akwai masu kula da shi akwai nannies wanda iyayen suna can ana ta meeting ana ta tafiye-tafiye ana ta neman kuɗi ana ta tara abun duniya an bar yaran ko ba musu tarbiyya ba saboda haka a ƙarshe sai a waye gari wasu bare ne suke kula da su kafin a ankara sun canza musu tunani wasu ma su canza musu addini wasu har su raba su da tarbiyya wasu su cutar da su a jikinsu ko a psychology ɗinsu duk waɗannan cases ne da mun sha garinsu sai a zo ana fargaddaji hakanan kuma akwai kasala gajiya da mutane suke da ita akan ɗaukan mataki da ya dace akan iyalansu abubuwan da yasa nan da yawa wanda suna buƙatar scientific approach wajen tattauna su da kuma neman musu mafita a jumlace abin da ya kamata mu kula da shi jama'a shi shi gyara ba a cewa sai an iya yi duka ko dai a haifar da misali kamila ko kuma a yi taqlilul mafasid wato a rage barna shi kanshi rage barna gyara ne saboda haka wasiyar da nake wa kaina da sauran masu sauraron mu gabaki daya shine kowa ya tsaya ya duba na tsanaki ya ga menene kuskuren da yake akai ta fuskar tarbiyyar ƴaƴansa ko kula da gidansa ya tashi ya gyara sannan kuma ya taimaka wajen gyara iya abin da zai gyara na waɗanda suke tare da shi ko wanda yake ya isa ya gaya musu ko surukansa ko ƴaƴansa ko makwabtansa ko wanda ke karkashin ikonsa don mu samu mu gudu tare mu kuma tsira tare ubangiji Allah subhanahu wataala ya saka wa kowa da alkhairi Allah kuma ya sa waɗannan maganganu da aka koyar da mu su yi mana tasiri kuma su yi albarka a cikin rayuwarmu Allah ya gafarta mana zunubanmu, Allah ya sa mu gama duniya lafiya yadda muka hada a wannan masallaci mai albarka. Allah ubangiji ya hada fuskokinmu a cikin rahamarsa da lutufinsa da gafararsa. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.